بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da sake haduwa a wannan rukuni a zagaye na biyu wato darasi na 16 cikin darussan littafin matn urjuzati uddatit talab bi nazmi manhajit talaqqi wal adab na malam Abdullahi ibn Muhammad Sufyan al-Hakami Allah ubangije saka mishi da alkhairi ba tare da tsawaitawa ba muna yau 23 ga watan Jumada al-Akhirah 1447 dai da 14 ga watan 11 2025 malam yace matlabun fi thamarati al-ilmi ash-shar'i al-mustamadd min al-wahyayn bayani akan thamarat wato amfani abinda zaka samu na alfanu abinda zaka girba na alkhairi a cikin koyon ilimin shari'a almustamadd min alwahyayn amma wanda aka tsakuro shi daga qur'ani da sunna wato ilimin shari'a irin na malaman farko irin na annabi da sahabbai da salafus salih ba irin na yan baya ba wanda yake dogara da falsafa ko da mantiki ko da laukaniyat ko da ara'u wanda suke al'ariya anil akhar dibba wanda yake ne yace al mustamadd min al wahyayn yace wa thamaratul ilmi laysat tanhasir man dhal ladhi yuhsil ghamam al munhamir wa alam bi anna al mar'a laysa yashrufu illa bi kasb al ilmi fa huwa ash-sharaf wa yablughu al manazil al ulya bihi وبعد ذلك الرضا من ربه إذا استنار القلب بالعلم انشرح ونال من آثاره شتى المنح وانقاد للخيرات سائر البدن واشتاقت النفس إلى الفعل الحسن فهو دواء كل قلب مدنف به النجاة من حصول التلف وأنه العاصم للأجيال min turqil guluwi wadhalali yace wa thamaratul ilmi kaga dai amfanunukan ilimi laysat tanhasir ba ya kididdige su man zal ladhi yuhsil ghamamal munhamir wai sai ya kididdige hadari wanda yake mamakon ruwa wai isa in ba Allah da ya saukar da ruwan saman ba ko mala'iku da ya ba su wannan dama wai sai sanya ruwan da yake zubarwa dillin safalin safan malam bare a can agri kuna yin safarin da yake saukawa zaria prof kuna wannan lissafin ku ce ya are bidika yawa abun nan ne ai kawai estimation ne ko yawa amma shi Allah iya dugon ya sani wa alam bi anna al mar'a laysa yashrufu yace kuma ka sani shi dan adam bai taba samun daraja illa bi kasbil ilmi sai ya samu ilimi in bai samu ilimi bai da bambanci da jariri da aka haifa yau wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum kai in dabi'a sama ta lalace sai ya zama kaman dabba ba inhum illa kal an'ami balhum adall fa huwa sharaf shi ilimi shine kadai daraja ga dan adam wa yablughul manazil al ulya bi kuma dan adam yakan kai matakai na daukaka bihi da ilimi wa ba'da zalika bayan kuma ya samu daukakar duniya ya samu darajar duniya ar-riba kuma ya samu yarda min rabbihi daga ubangijinsa shine abu mafi girma kuma ko idan sanaral qalbu bil ilmin sharaha idan zuciya ta haskaka da ilimin shari'a wanda aka ciro daga qur'ani da sunna in sharaha sai ta fadada ta zama cikin irin ta samu irin falal abinda Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam minna da shi alam nashrah laka sadrak to haka zuciyar me ilimi na shari'a in ta haskaka da ilimin mu kiyaye ba majaradin koyi ilimin ba in ta haskaka wanala min atharihi sannan kuma a sakamakon haka zai sami shattal minah darajoji masu yawa al minha kyauta ko baiwa al minah su da yawa wan qada sai kuma ya zama mai jawuwa lil khairati sai ga duk wani aikin alkhairi zuciyar ta haskaka da ilimi tana jawuwa zuwa ga aikin alkhairi sa'irul badan sauran jiki ya karkata kuma lura abin da yake so yana mana mafi girman daraja zaka samu ga ilimi shine yarda Allah
shine kuma aiki da ilimin ta hanyar gabobinka su zama suna son yin aiki da ilimi kana son sallah da azumi da jihadi da cin halas da neman albarkar iyaye da kwazo a wajen addini duk wani abu da zaka dinga yin energyinka da dukiyarka da tunaninka da hannunka da kafarka da idanka duka kana so ne kai shi akan alkhairi wan qada lil khairati sa'irul badan washtaqatin nafsu ila al fi'l al hasan zuciyar ta dinga zama tana begen aikin alkhairi idan wanda yake da kyakkyawan ilimi mai kyakkyawan zuciya yanzu dinnan ya fara shauƙin ramadan yana ta lissafi sauran mutane fa wanda ba su da rusu kwasa tsoro sa tsoro an kusa da yin ci abinci da rana mun shiga uku a dinga doguwar sallar nan a ce sai mun fitar da zakakkuno damuwar shi kenan ko wanda yake zuciyar shi mai kyau yanzu ta tunanin ya za a iya samu ya je umara ko ya je aikin haji shi ko mai baka zuciya yana ganin kai aikin haji nan yayi tsada ai jama'a ba a san mutane su samu sauki ne ya za a iya dauki miliyan kaza ka je aikin haji ai gara ka sai gida yayin da malami ko suke cewa ko da baka da abin da zaka bawa iyalanka na aka biya maka kuɗi aka ce ka je aikin haji kamar a da aka ce aka baka rahila da guziri aka ce gashi ka tafi aikin haji ko kai ne sakin talakawan garin in dai hijjatul islami ne haramun ne ka ce ba za ka je ba wai kai bari ka je ka sai gida ko kai jari don kai haka kamar da annabi ya ce in kai ka mutu ba yahudi ko ba nasari annabi ya gaya maka baka ya ce in kai rama ma ka yi ridda baka da amfani a cikin musulmai ka sai yanzu wannan abin shi ne da yake ga mutane da matarka da babarka za a haɗu ma har da malimin ango kuma ce kai wani baka da hankali an baka kujera yake haji baka sayar kai jari ba to gaya min kaso da za ka yi ta miliyan takwas daga yanzu zuwa ba ɗauka ci miliyan takwas ba ta a ce miliyan takwas ka iya ajiye ta gangan wanda za ka cire ka biya aikin haji in ma ba ka shiga cikin jarabawan irin wannan shaggen son kuɗin ba ka ma iya cin abinci ba akwai mutane da suke da miliyan 80 ko 800 bai iya cin abincin 8,000 a rana wallahi sai gan shi kamar almajiri sai a je kaso ƙauye a ɗan buhu ba ka san duk kayan shi ba ne ka sai fura ka san mai ban zo ba da sunan garin ne ba haka ba ne ba masu yawani a to Allah ya kyauta to saboda haka ba daidai ba ne a biya ma kuɗin aikin haji musamman hajjatul islam ka ce kai kafin san duniya ba za ka je ba sai ka je ka yi aikin hajjin in ka yi sai ka roƙi Allah ya baka arziki sai Allah ya amsa Nabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga yin aikin haji sai ku yi umara ku yi aikin haji ku yi umara yace saboda fa innaha tukaffiru dhunub suna kankare zunubai kamar yanda karfe ke kankare bakin an sashi a wuta yace sa'an nan wa tadmanu rizq sannan suna tabbatar da arziki kuma kala gani ai kace duk wanda suke ba radan hayyan suke zuwa wanda kuma suke ba hayyan basu wannan canan arziki ba kai dai fata kawai Allah ya baka abin da zaka ji Allah ya kira ka kawai Allah ya kyauta kan mu tafi wani zance daban da yake cewa wan qada lil khairati sa'irul badal washtaqatin nafsu ila al fi'l al hasan fa huwa dawa'u kulli qalbin mudnafi shi ilimi shine waraka shine magani na kulli qalbin na duk wata zuciya mudnafi al mudnaf shine al halak al wadda ta halaka halakakkiyar zuciya wacce ta auka cikin saban Allah ko maguzanci ko kafirci bihin najatu min usulit talafi kuma da shi ake tsira daga faruwan at-talaf shine karai arziki karai arzikin imaninka karai arzikin alherinka karai arzikin hankalinka to ilimi shi ke tsare shi wa annahu al-asimu lil ajyal kuma ilimi shi ya tsare duka generation na musulmai tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ne ya tsare al'umma daga karkacewa ta lalace ilimi sai ga al'umma musulmai tun kai take da wannan ismar cewa tana yin addini tun daga zamanin annabi hayo yadda ake yin shi yana nan da gaddan ƙariyan qur'ani na nan hadisi na nan masu bin shi na nan ko da su yi karanci ko mun yawan bidiyoyi ana samun masu bin gaskiya yayin da sauran addini tun da basu gina akan ilimi ba suka wargaje suka lalace aka rasa menene mai kyau a cikin mara kyau in ana neman aya ɗaya ingantacciya yanzu a cikin injila ko a taura to kamar ka je ne cikin kifa guda ta yashi da aka sauke kana neman wani zuban ka da ya fadi haka zaka kwana ka wuni ba zaka ganshi ba ko kuma kafin ka ganshi ma yayi tsatsa kaga dai ba amfani wa annahu al-asimu lil ajyali
min turuqil ghuluwi, daga tafarkin zakewa, tafarkin hamasanci da dakewa, da zakewa, wabbalali, da tafarkin bata, irin itizali, irin shi'a rafida da sauransu. Yanzu mu anan zare me yasa kullum muke wa malaman mu addu'a Allah ya saka musu alkhairi, tun daga malamai na zauri da suka yi ta karantar da addini a garin nan, ai zama kamar al'ada. In ka shiga cikin garin Zariya, particularly a shekarun baya, da wuya ka ga mutum da ya kai irin shekarunmu 35-40 wanda bai karanta addini ba, da wuya, wanda a ce dai akalla bai sauka ba, bai yi irin ahalari dinnan zuwa Ishmawi, bai yi badamasi da wutiriya, wani ma har da alburda ya yi, kai wani ma sai ka tara ma kana ganin shi kamar dan iska, sai ka ji kawai ya ji shu'ara. Haka zai tafi je karatun boko, kusan kowa ya yi wannan karatun, ya haddan nan da ake ta izu goma ya yi ta. Saukan nan da ake yi ta gargajiya duk sun yi ta da, ban san da yanzu ba. Da yadda haka ake, aka zo aka fara karattuka na masallatai, karattuka na wa'azuzi, na ƙungiyoyin izala da sauran ahlus sunna, har aka zo kan zamanin da Malam Albani ya zage a garin nan, yayi ta karantarwa da shi da irin su Malam Ahmad Bello Dogarawa, su Malam Ahmad Kauru da ire-iren su, Allah ya gafarta musu. Malaman sunna da aka san da suke ta karantarwa a garin nan, sai ka ga cewa a garin nan shi'a an kafa ta a garin nan, tushenta daga ABU Zaria. Shugabanta ɗan cikin garin Zariya ne, kowa ya san shi, amma yanzu shi'a bata kwashi ko da kaso biyu na mutanen Zariya ba, saboda daman shi'a da ire-iren ta bid'a irin su Boko Haram, irin su Mu'tazila, suna ginuwa ne a inda jahilci ya samu wurin zama. A Madina ake karanta addini kafin su zo an san matsalarsu. Don yana daga cikin alherin kafa karantar da addini a wurare. Haka duk in ka zagaya arewacin Najeriya ɗin nan, za ka ga wuraren da suke da tradition na karantar da addini, to za ka ga suna da ƙarancin bid'o'i da ɓarna da sauransu, ƙarancin guluwi za ka ga akwai a wajen. Kuma irin sai za ka samu hatta malamin da bai danganci ga ahlus sunna ba, ɗan bid'a ne ko kuma ɗan gargajiya ne ko kuma kawai shi dai malami ne gama gari kawai ko, sai ka ji shi ma yana da wata kariya ga ɓarna da yawa. In ta zo ya san abin da aƙalla zai ce kai wannan dai kuskure ne. To wannan ya daga cikin alkhairin yaɗuwar ilimi. Allah ya ji malamanmu da suka rasu, wanda suke raye Allah ya ƙara musu lafiya. To da ire-iren waɗannan yake cewa wa huwa allazi yuniru darbal umma inda hululil fitanil mulimma. Sannan kuma wa huwa shi ilimi shine allazi wancananka da yake yuniru darbal umma, shike haskaka tafarkin da al'umma za ta bi. Inda hululil fitanil mulimma, yayin da fitintunu suka zo, al-mulimma masu nauyi, annawazil minal fitan in suka zo, babu abinda zai gaidin ɗin mutane sai ilimi. Sannan aka shiga cikin fitina ake kuma ga malamai, kamar da Allah yake cewa ba'dhum amrun minal amri aw min al-khawfi aw al-amni aza'u bihi, ko idan wani abu ya zo na tsoro ko na aminci, Allah ya zargi masu saurin yaɗa shi. Allah ya ce walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu, da za su mai da shi zuwa ga annabi inda yana raye ko zuwa ga mazuwa al'amari a cikinsu, da wanda suka iya istinbat, kaga ba waɗanda kawai suka sani ba, alladhina yastanbitunahu, za su san abin da ya kamata yi. Shi sa Hasan al-Basri yake cewa alfitatu idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil, fitina in ta taho malami kadai ke gane ta, sai in ta juya sai jahilai su ce ashe ma ita ce, ba su gane ta. Saboda haka idan fitina ta zo, waɗanda suke iya kawo mutane maslaha game da ta su ne malamai. Fitina a nan wato abin da ya shafi tashin hankali, yaƙi, yunwa, fatara, lalacewar addini, lalacewar ɗabi'u, lalacewar al'adu, wata nazila kamar irin corona da ta zo kwanakin baya, kamar irin wannan abin da yake cewa za a kawo Najeriya farmaki, kaga nawazin ne, ba a san sa, ba a san ya za a yi da ita ba. To da ire-irensu duka malamai ilimin shi yake haskakawa, da haka za ka ga cewa malamai su suke iya ba mutane mafita a lokacin irin wannan abubuwan. Inda hululil fitanil mulimma, ya ce al-mulimma shi ne wato mai tsanani kenan, mai ban wahala ko annazila, lidhaka kana afdala alfaba'ili, da haka ilimi ya zama shi ne falala mafi falala a cikin falalolin da Allah yake wa mutane, da dukiya, da sarauta,
da lafiya, da arziki, da iya, da fasaha, da farin jini, ga su nan iri daban-daban baiwa waki da Allah ke mutane. Allah ya ba wa wani sarauta, Allah ya ba wa wani dukiya, Allah ya ba wa wani kaba. Inda za ka gane ilimi ya fi komai a cikinsu shi ne annabawan Allah, akwai da Allah ya ba su sarauta, irin Yusufa, irin Sulaiman, akwai da Allah ya ba su dukiya, irin shi da Annabi Sulaiman ɗin, akwai da Allah ya ba su yawan ‘ya’ya, irin babansa Annabi Yusufa ko, akwai da Allah ya ba su yawan ainihin wato mabiya, irin shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi Musa. Akwai su da yawa, Allah ya ba su wasu falaloli daban, waɗannan falalolin da Allah ya ba wasu annabawa, wasu bai ba su ba, daga gane ba falala ba ce cikakkiya, amma dukkan annabawa Allah ya ba su ilimi, saboda shi ne cikak falala gare su. Wanda Allah yake cewa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilma, haka babu annabin da Allah ya hana shi ilimi sai da ya bashi. Hatta su waɗancan masu kuɗin suma da ilimin suke ta gaba. Rabbi qad atani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, kaga inda ya kambama magana ilimi. Haka kushi kashi Annabi Sulaiman, sai Allah ya ce fahamna ha Sulaiman, da sauran ire-iren wannan, wanda yake nuna cewa wannan abin shine falala kankaci ilimi. Sai Allah ya ba kowane annabi daga cikin annabawa, Allah ya bashi ilimi, wasu kuma ya ƙara musu da wani abu bayan wannan. La yamtari bi zaka ayyu aqili, duk wani mai hankali to baya jayayya. Al-imtira shine jayayya, gashi nan al-haqqu min rabbika fala takununa min al-mumtarina. La yamtari ay la yashukku fi, ba mai shakka game da haka, inda yana cikin mazowa hankali. Duk wani yana shakka game da falalar ilimi, to ba da hankali yake tunani ba wajen wannan shakkar tasa. Wa masdaru al-ilmi kitabullahi wa sunnatul muallimil awahi sallallahu wa sallama alayhi al-bari ma sabbaha an-nusaku fil ashari. Wa masdaru al-ilmi, ina ne mabubbuga, ina ne source, primary source da ake ciro madda ilimi? Shi kitabullahi, al-Qur'ani, littafin Allah shine mabubbuga ta farko, da haka dole ne masu neman ilimi su riko da shi. Hibzan wa tilawatan wa fahman wa tadabburan wa istinbatan, haka dole masu din masu harkar ilimi wajibi ne su riko da Alkur'ani wajen karanta shi da haddace shi da kai kawo a kansa da kokarin fahimtar ma'anarsa da tsinkayar fa'idojinsa da riko da shi a matsayin madogara ta kafa hujja da kuma aiki da shi da karantar da shi da sauransu. Wa sunnatul muallimil awahi, da kuma sunnar al-muallim, malamin nan na al'umma, manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, al-awwah, mai tsananin tsoron Allah din nan kenan. Awwah shine ma'anar shi, al-awwah ai al-kathiru ta'awwuh, mai tsananin kuka khawfan min Allah, saboda tsoron Allah, kaman kakansa ko inna ibrahima la'awwahu halim, kuka da kuma dangana. To da sunna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su biyun nan tagwaye ne, kamar yadda Rawa suke cewa wajaha umlatin wahida, two sides of the same coin, gaba da bayan kwandala ne, la lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haut, nabi yace ba za su taba rabuwa ba faufau har sai sun tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin tafkin shi al-Kausara. Da haka duk yadda wani matsiyaci ɗan duniya ko ɗan boko ko ɗan ƙalaƙato ko ɗan istishiraki ko ɗan mai sunansa ya ce sai ya raba Ƙur'ani da sunna, babu abin da zai rabu da shi sai dai imaninsa. Shi dai zai rabu da imaninsa, amma bai sai raba su ba. Auren zobe ne na har abada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ƙulla auren nan, Allah shi ya ƙulla shi. Don haka duk yadda maƙiya gaskiya suke ƙoƙarin cewa sai sun rabe tsakanin Ƙur'ani da sunna, su kame Ƙur'ani, su yi wurgi da sunna, kuma har su dinga zargin mu cewa mun ba ma aiki da Alƙur'ani, wai mu ƴan hadisi ne kawai. Wannan zalunci ne, mu da duka biyu muke aiki, mu ahlus sunna muna aiki da duka biyu ne. To dai da suka yi ba za su kai labari ba. Sallallahu wa sallama alaihi al-bari, tsira da amincin Allah ya kai Ubangiji al-bari, maƙagin komai. Ya Allah, kame salati da sallama
adadin nawa ma sabbahan nusaku fil ashari, adadin tasbihin da sufaye suke da asubai masu zama su yi wuridi, masu zama su yi azkaru sabahi wal masa, masu zama su kulla majalisi na ambatan Allah, duk yawan su a dinda suke, adadin lambar da suke, ya Allah ka annabi salati adadin lambar nan kaga ba iyaka ke. Wato mutumin nan ya kware wajen kirga salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal fiqhu fihi ma huwa as-sabilu ila hayati ar-rushdi wad-dalilu ila ridha ar-rahmani in huwa qataran bil 'amali as-salihi bil qasdi al-hasan. Wal fiqhu fihi ma fahimta al-qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa as-sabilu shine tafarki ila hayati ar-rushdi zuwa ga lafiyayyar rayuwa akan tafarkin shari'a. Wad-dalilu kuma shine guide ila ridar rahmani wajen samun yarda Allah. Fahimta al-Qur'ani da sunna da aiki da su shi zai baka rayuwa mai kyau, kuma shi zai dauke ka ya kai ka zuwa ga samun yarda Allah. In huwa qataran, idan shi wannan fahimtar an gwama shi bil amali salih da aiki na gari, aiki na garin kuma zil qasdil hasani da niyya mai kyau, kaga abu kuke nan. Fahimta, aiki na gari, niyya mai kyau, ka tsaya iya fahimta ya zama ilimi ba aiki, irin nabil amu dan ba'ura kenan. Watu alaihin naba allazi atina wa ayatina fansalaka minha, banda irin wannan ayi ilimi sannan sai aiki, in za ai aiki kuma ayi da niyya mai kyau da ikhlasi, ba dan aba wani haushi ko dan a burge wani ko dan a casa wani ko dan a kura wani ko dan a nuna wani bai isa ba. Wannan aikin tun daga karantarwa, tun daga sallah, tun daga sadaka, tun daga komai ya zama aiki mai kyau da ya dace da sunna kenan, da niyya mai kyau da ta dace da ikhlasi. Idan mutum ya wannan akan ilimi, akan niyya mai kyau, ya aikin sai insha Allah sai ya rabauta. Hatta wajen karantarwa jama'a, mu yi kokari ya zama na a cikin karantarwa ka kana yi ne dan neman yarda Allah, ba dan ka nuna mutane cewa kai ka iya, ka kware, ko dan ka ba wasu haushi cewa ka kure su ba, ko dan ka shiga yayi, duk shedan zai ta kawo maka irin wannan abubuwan iri daban-daban, ya ta kawo maka sururi iri daban-daban na halaka, sai dai tsarewa Allah. Haka nan wajen shugabanci na addini, haka nan wajen limanci, haka nan wajen sadaka, haka nan wajen azumi, haka wajen sallar dare, haka wajen tilawa da sauran duk ayyuka, ya zama cewa abin da ke guiding din mu shine ilimi, shine alfahamu kenan, alfiqhu fihima, sannan aiki nagari dacewa da sunna, sannan kuma niyya mai kyau, wal qasdul hasan da niyya mai kyau. Allah ka ba mu niyya mai kyau. Ma ubidallahu bi shay'in afdala min fiqhina fid din fatlubuhu wala, yace ma ubidallahu bi shay'in afdala min fiqhina, ba a bauta wa Allah da wani abu wanda ya kai falalan, bi shay'in da wani abu, da wani abu afdala. Anan akwai aliful itlaq, na sai yanzu wani yana ce yana jin daji tunda aka fara bai magana a rubi ba. Afdala ne sai ce afdala min fiqhina fid din, fiye da aikin da aka gina shi, wato babu aikin da zaka yi na falala ka samu lada kamar fahimta addini, kamar yadda aka samu daga ainihin wato al-Imam Az-Zuhri ya faɗi irin wannan magana, yake cewa ma ubidallahu bi mithli al-fiqh, mun karanta shi a cikin Ibn Abdul Barri jami'an ilmi fadlihi, sannan zaka same shi kuma ila a cikin al-Khatib a cikin al-Faqih wal-Mutafaqqih, da kuma Abdurrazzaq a cikin littafin sa al-Musannaf, da Malam Abu Nu'aym shi ma a cikin Hilya da sirwayto shi zuwa ga ainihin Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri rahmatullahi alayhi. Amma bai tabbata hadisi marfu'i ba. Ma ubidallahu bi shay'in afdala min fiqhina fid din fatlubhu, ka nemi ilimin na fahimta addini, wala kar ka sake yasrifka anhu ayu jahin aw nashab, kar ka bari wata daukaka aljahu aw nashab ko wasu maqudan kudi. An nashab shine kuma a ce wasu manyan kaya ko maqudan kudi, shine an nashab. Wasu kuma suna cewa annashab shine kuɗi wanda ba sa lalacewa, kamar me kenan, kamar filaye da gidaje
da ire-iren landed properties waɗanda zai wuya an kana da su ka talauci ko ba kaman farin kuɗi ne wanda za su iya zama kawai darajar ta kare ko kuma kawai gari kawai kama aljanu sun kwashe su ba ai ka san masu kuɗi na asali su ne wanda suke da kama sayar ka taƙama ka da jari na miliyan 800 wani kawai ya saida wani rabin fegi kawai sai kawai ya bushe ka kawai yana saida wani fegi guda a cikin Nasarawa a Kano ko a gwarin Fakau sai ga ya bushe ka to yana da su kuma guda 70 ka kai almajiri ne akan shi sai kana taƙama ka da miliyan 100 sai ga yana maka kallon cewa wannan yaro bai san wuta ba kuma sai zaka ga suna da arziki a jiyal to wannan arziki shi ake ce ma annashab to kada wasu manyan kuɗi da ka samu ko ka gada ko kake ganin alama za su zaka same su su sa ka bar ilimi ko kuma aljahu irin wannan shahara ta banza da take da mutane yanzu a hirdinka ta sa ka bar ilimi la siyama in kunta fi ahadi talab musamman kana shekarun koyon karatu kafin ka nuna aka bari a tara ma jama'a a tara ma ƙasa ina maka kai wani gogagge ne ai ta gayyata ka gari gari ai ta nuna hotunan ka ko ina ka ji mutane sasan gaisawa da kai ka dauka daga sakai ilimi shikenan ka halaka san halakar da kai bayan kwana biyu a daina yayin ka shikenan a nemi wani kuma yace la siyama in kunta fi ahadi talab walil hilali kalamun yahsunu iraduhu wa huwa imamun mutqinu ya kara kawo magana hilali din can yace walil hilali a nan wajen akwai wani zance na alhilali kalamun wani zance yahsunu iraduhu wanda ya cancanta a kawo shi wa huwa shi din fa imamun mutqinu malami ne gogagge ga magana ta shi wal ilmu ma aksaba khawfan lahi faman khala minhu fa fadmun lahi li annahu mirathu lambiya'i falam yanaluhu ghayru latqiya'i lidhaka qila al ilmu yad'u al amala in yulfihi qarra wa illa irtahala yace wal ilmu asalin ilmi ne nagarta ma aksaba khawfan lahi shine abin da ya riga dan maka da tsoron Allah shine ilimi na gaskiya faman khala minhu wanda ke da ilimi amma ya wofanta daga tsoron Allah fa fadmun to wannan alfadmu shine al'ayyu daidai ne wawa ne mara kan gado ne sakarai ne garama duka fada lahi kuma mai wasa min Allah fa fadmun sakarai ne lahi ne wasa alfadmu shine albalid Allah wanda bai san daraja abin da yake ba li annahu dan shi ilimi mirasu lambiyai gadan annabawa ne falam yanalhu ghayru latqiyai da ka babu masu samun shi sai masu tsoron Allah lidhaka dan haka ne kila ake cewa a karin magana alilmu yad'ul amala ilimi yana jawo aiki in yalqahu ko in yalfihi a wata nuska ko in suka gamu da juna qarra idan ilimi ya gamu da aiki na gari sai su tabbata a wajen wa illa in ku ilimi ya zo wata zuciya ya same ta babu aiki na gari irtahala sai ba wajen sai ga mutum kamar bai koya ba shine fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawina Allah ka tsare mu na gaba mu tsaya nan ko mun sai mu tashi akan dalilu zaka inna ma yakhsha al-ilah zai zama na nawa kenan na 17 kenan ko to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
zabi ka ta sabu kamar yadda muka saba insha Allah karfe 7